سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أدرسينا من يو من دو يو شيني درسينا هم سند ترى وانا رانا سلا ربا وكو غواتن سفر شكرا تدبو ديرة دري خلو دار بين دا ديا وانا دي 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 ديغا اكتوبر شكرا تدبو بيلا شا ترى دامو فارو دغا دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة da mun dan fara amma dai zamu tashi daga nan wanda shine dai zaman to daidai yanayin yanda zamu tashi saboda ran hutu da muka dan samu ko dan tsaiko da muka dan samu malam Allah yayi min rahama yana cewa dukhulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina shigar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama madina ولما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يا عند الأبادي يرسكي أنصار ومتانا مدينة فتر من زن الله صلى الله عليه وسلم عدق مكة كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة سيذا من توقو وشرانا سنة فتا إزوا حرة حرة دعوني تبيانا حرة حرة لنا ذي تزوا abin nan go to harra muka ce waɗansu duwatsu ne na wuta wanda aka yi aman wuta gabas ko kai na'am gabas da kudancin Madina duk bangarorin guda biyu an yi a lokaci daban-daban sai zamanto Madina na tsakiyar waɗannan to sai zamanto kullun sai su fita zuwa al-harra idan ya zamanto mun yi izina da yanayin inda zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai shigo zai zamanto harral gharbiya kenan manufa ba mafadar rana kenan yamma kenan da Madina manufa ta nan kenan suke zuwa suna sauraron bullowar manzo Allah saboda tanan hanyar ba ta tanan hanyar harran ta bulla har ta je bangaren kudu inda ta kudanci zai bullo daga Makka wanda zai tinkaro arewacin Madina na'am malam Allah ya mar rahama yake cewa yantazirunahu suna dakonsa suna sauraron sa fa idza shtadda harru shamsi idan rana ta take kai zafi sosai raja'u ila manazilin sai su koma gidajensu wanda bai san zafi irin na wato irin na khalij ba bai san me ake nufi da zafi ba dan bamu da irin wannan zafin an zafi ne sosai na gaske ba irin wannan zafin naka da zaka iya zama ka ce wa mutum ya tsaya a zafi ne da komai ke daukan zafi komai na daukan zafi wanda yaje yanzu ma ba zai iya fahimtar zafin ba saboda ko ina yaje akwai wajen sanyaya abubuwa amma a dadin nan ka duba babu bishiyoyi babu komai babu gidaje haka suke fita su yi ta dakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to idan ranar ta take su dawo gida falamma kana yawmul ithnain yayin da ranar litinin ta zo sani ashira rabi al-awwal 12 ga watan rabi al-awwal ala rasi 13 min nubuwatihi bayan shekara 13 da aiko shi da zama annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kharaju ala adatihim sai suka fita a yanda suka saba fita bisa al'adar da suka saba fita falamma hamiyati shamsu yayin da rana ta take ta dau zafi raja'u sai suka dawo fa sai da rajulun min al-yahudi to dai daga cikin yahudawa wanda yake zama bangaren kuba sai zaman to ya hau kan dabinansa ko ba yahudi ne ala utumin min atami wan fa wan wato irin tudu gida masu irin dogwaye nan nasu sai ya hau can sama sai ya hau fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu da abokan tafiyarsa manfa sayyidina abubakar radiyallahu anhu da kuma abdullahi ibn uraiq a wajen riwayar an ce amir ibn fuhaira ya tadda su tare suka shigo madina kaga idan ya zamanto za ga caki nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum biyu bane wadansu riwayar an ce Amir ibn Fuhaira ya riske su sun taho tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun shigo mubiyaddina wato cikin haske wato wato fararen kaya saboda a cikin tafiyar a can baya mun yi bayanin cewa sun gamu da ayari wanda Zubair ibn Awwam ya zamanto ya basu kaya su kuma sun dawo daga kasar Sham sai suka basu kaya sai zamanto sun sa kayayyaki sababbi farare wanda zai zamanto a gansa a ciki yazulubi musarab kawalwaniya tana kecewa tana darewa kawalwaniya shine abinda mutum yake hanguwa a cikin sahara kamar ruwa na kwance sai yazo sai tarar babu ruwa sai tarar babu ruwa to idan ka zo wannan wajen sai ka ga cewa kamar ruwa ne yake darewa saboda ko ina inda ka zo ba za a ga ruwan ba sai ka ga kamar irin ruwa ne yake darewa kamar inda idan ka ce jirgin ruwa wanda yake wato jirgin ruwa irin na gudu din nan yana keta ruwa inda za ga ruwa na raba shi biyu to kamar haka za ka ringa hango kawalwaniya idan mutum yana nesa yana tawowa da ya zo wajen sai ya ga kawalwaniya kamar tana darewa shi kuma yana shiga cikinta yana wucewa shine yazulubi musarab fa wannan kawalwaniya tana darewa fa saraka bi ala sauti ba yahude ne ba musulmi bane ba balansare bane amma sai ya zamanto sai kasa mallakar kansa sai ya kwala ihu bi ala sauti iya karfinsa yace ya bani kaila ya ku kabilar banu kaila kaila ita ce kakar ta can sama ita ta haifi aus da khazraj dama aus da khazraj ayya wato wa da kani ne su kuma ƴaƴansu ƴaƴan baffanni ne duk da haka kuma aka samu wannan gabar da rigimar ta shiga tsakanin su hada sahibukum kad jaa yace ga wannan mutumin ku da kuke jira din nan mutumin nan da kuke jira kad jaa ya bu hadha jaddukum alladhi tantaziruna ga wannan sa'ar ku da fati kikkiawan fata da kuke da shi wanda kuke jira gashi nan ya iso fasara al ansaru nan da nan fara shine wato ka tashi zumbur ya za mu gani a cikin hadisi da aka zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci da daddare fa idza sami'a as-sariha idan yaji zakara yayi cara sara wato sai ga ya zumbur sallallahu alaihi wasallama ya tashi wani bayan da aka tabbatar da jarintaka da karbi da kuma tuna Allah saboda yayin da kaga irin wannan kamar kai ne da kila an yi maka alƙawari sai ya zamanto aka ce maka kaza da kaza sai kai kuma ka sa da kila irin alam din nan kuma ka huce ka san yanayin yanda mutum zai tashi din nan ko za ka je interview ko an yi ma alƙawarin za ku je ku karɓi wani kuɗi sai bacin ya ɗauke ka sai ka ji alam ba irin yanda dai ake tashi zumbur din nan to irin wani fasaral ansaru kila misalin na jin zai fi gano a haka ko yawwa fasaral ansaru nan da nan sai suka yi hup suka yi zumbur sai suka tashi mutanen Madina suka tashi ila salami sai wato zuwa ga aminci ya talakawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin su je su tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yake cewa wasu mi'atil wajba sai aka ji wato motsin makamai wato ga takobi ga kibiya ga waye waɗannan motsin da aka yi nan da nan sai aka ji ko ina wat takbir da kabbara alama ce ta musulmi idan ya zamanto sun samu abin farin ciki wani abu ya zamanto su yi kabbara ce Allahu akbar shi yasa wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina fatan ku zamanto ku ne wanda za ku zamanto ku ne mafiya yawan aljanna sai sahabbai suka yi kabbara yace ina fatan ya zamanto ku ne rabi suka yi kabbara ina fatan ku zamanto ku ne fiye da haka sai suka yi kabbara saboda haka kabbara alama ce wani lokacin abu mutum ya samu farin ciki ko ayi fi bani Amr ibn Auf a wannan kabilar ta banu Amr dan Auf mun faɗa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina tana bangaren ya shigo ko tana arewa ko wato kudu to idan ya shigo kudu maimakon ya shiga ya tafi Madina sai ya dawo bangaren dama kaga idan ka taho daga nan ka shigo daga nan ka shigo wannan kofar yankon ka shige can tsakiyar Madina tana can sai manzon Allah sai ya karkato sai ya dawo bangaren dama to wannan bangaren dama anan su banu Amr ibn Auf suke banu Amr ibn Auf wanda su ne waɗanda suke kuba wanda suke kuba idan ya zama mutum ya shigo daga nan sai ya yiwo nan sai mu ce ya yi ina kenan gabas yawwa to sai ya yiwo bangaren gabas bangaren gabas kuma wannan bangaren gabas muka ce akwai wato harra ash-sharqiyya ko wanda ɗaya daga cikin duwatsun wutan nan akwai ɗaya a gabas akwai kuma ɗaya a yamma ɗaya a yamma wanda saniyatul wada'i take tafi kusa da can inda zaka ce misali bangaren yamma shi yasa aka samu wannan sabanin shin ya aka yi wannan kuskure ne wanda shi yasa waɗansu malaman suka ce wannan fala albadru alaina ba anan aka yi ba a dawowarsa lokacin da ya dawo Khaibar ne waɗansu malaman suka ce a'a bayan ya dawo nan lokacin da zai shiga Madina ne kun ya shiga ta nan sai da ya kewaya ta can saboda kowa ya gan shi irin wannan hikimar take cikin idi idi kowa ya ganka kowa ya samu albarkarka kowa ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa buri yake amma ya bi ta layin ta inda kuke to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ji wannan wato makamai da waye an dauko saboda me yasa suka debo makamai dan su abin nan din manzo Allah dan su nuna cewa rasulullahi ka shigo inda za a kare ka kanka fita nan ne ya kamata ka zauna saboda dukkan abin da kake bukata na yaki da waye muna da shi karka tafi ko ina yi zaman ka anan anan kake da komai da komai to anan sai aka jiyo fi bani amr ibn auf a banu amr amr kun san ma'anar amr go daga amr ni da yake cewa mutum amr ko amir ko umar daga rayuwa kenan ko mu'ammar wa man nu'ammirhu manufa zai daɗe daga yan laraba suka sa saboda akan sa suna ne saboda fatan abinda wani lokaci tare da sunan ya zamanto ya abinda saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo li yu'ammir al-madina dan madina ta rayu dan madina ta zamanto ta rayu ta haɓaka sai ya zo farkon inda ya fara sauka sunan sai ya dace da waɗannan abubuwan kuma ubangiji subhanahu wataala haka ya tsara masa sai ya zauna a banu amr ibn auf sai zauna a cikinsu sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an ji haka wa kabbara almuslimuna farihan musulmi suka yi kabbara saboda farin ciki da samuwar haka saboda malam shi a wannan yana ra'ayin ibn al-qayyim sai zamanto bai kawo cewa yara da mata sun fito sun tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna rira wannan bi qudumihi da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kharaju li liqa'i suka fita dan su tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tare shi فتلقوه سكوا تربيشي صلى الله عليه وآله وسلم وحيوه بتحية النبوة سيزك يمر جيسوا إرن جيسوا دا أكي وأنباوا وأحدقوا به سيكما دستك كي ويشكوا كما يزروا يا قرى ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم الحدق شيني ونباك كلمة تنك قرى من إيدو كان تقرى من إيدو كان تكلنسا mutifina haulahu duk sun yi mar kawanya sun kewaye shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nawa kana nan a wannan rana saboda a wannan lokacin kamar yadda ibnu ishaq kuma ya bada labari yanda wato za mu ga tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin da suke kewaye da shi wasu gane cewa waye manzon Allah saboda sayyidina abubakar ya bi shi alamar tsufa wani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya wato furfurar da yake gemun sa maki da digaggiya ce kamar yadda Anas ya gefa amma sai Abu Bakar ya bi shi alamar girma da shikaru da suke tunanin shi ne waɗansu ma shi suka rinka zuwa suna gaisarwa inda ce misali a wannan ranar ya ce kai ba shi bane ko kuma kai tashi ka tafi ko a canza maka yanayi ko kai wata shiga daban dan ka fita daban amma annabta ba haka yake ba annabta ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi har sai da aka yi sai da sayyidina Abu Bakar ya musu bayani ce ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu komai babu wani abu da yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ga irin tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manu bakin aka ga waje dai aka zauna yanayi dai aka yi ba zuwa aka yi aka kewaye shi ba zamu zo mu karanta na masulul hudaybiya an samu cewa an kewaye shara'an tsaya a kansa Mughira ya tsaya ya sa kwalkwali ya rufe fuskarsa yayi waye wannan yana da bambanci domin wannan an haɗu ne da kafirai a nuna musu cewa ka su kawo wasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma anan ai gida ka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gida sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka kewaye shi suna ta kallon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma atal madina kunga kamar yadda muka ce kuma bai shiga Madina shi yasa anan malam yace falamma atal Madina yayin da ya zo Madina saboda nan al'awali ko kuba da waɗannan wajen ba Madina bane a da can ba Madina bane kamar ka iya cewa nesa ne da Madina a nan wajen kuba din da al'awali din da inda aka gina masjidul juma'a din a lokacin tafiya ce a irin yanayin tafiya ta da gali da an faɗa mutum a cikin gari an ce ka tafi ja'oji ba na ji ka tafi wani gari ne shekara 30-40 baya gari aka manufa ka bar cikin gari za ka yi tafiya sosai zai bar gari amma yanzu ja'oji ko kuma in ce ya ke kiran unguwar da ke nan kamar ka ce cotroid ba ba ne wajen ja'ojin ba nan wajen haka yanzu wani zai ce maka ka yi tafiya nan ɗan jinan ne in dawo amma a lokacin da komu muna ƙanana a lokacin da muke shigowa nan gefen inda aka gina dogon banki da waye daga makabartu ne da waye ka rinka tsallaka kenan ba ma nan ba kafin ka zo daga cikin gari masallacin juma'a kafin ka je gadon kaida ai ka mangarori ma sun ishe ka kafin ka wuce sannan ka shiga dajin gadon kaya daji a lokacin amma ga inda ya zama gari shi yasa idan ka je Madina ana ce maka awali din can wani waje ne sai an yi tafiya dan aka je maka sai ka fita daga badala ai kai ba kuwa an fahimta saboda haka mutum ya fahimta irin wannan fahimtar bayan zo kawai ga cewa motar fa minti 5 ne fa minti 3 fu an kai shi ko babur kowa ya ce to dan nan ne ake ta duk wannan doguwar magana a kamar irin yanda zaka tuna da cewa daga cikin gari in zaka fita gadan kaya sai ka yi shiri tsakanin kofar mata kafin ka shiga fage da ainihin da in wani lokaci dare ba ka iya wucewa ba saboda daji ne ba ka yi wannan a sai kai sai an dan shirya kun dan hadu sannan ku wuce wallahi tsoron wuce nake ji ba kowa da dadewa ba ake wannan magana an fahimta saboda haka idan gari ya faɗa da yawa sai ka dinga ganin kamar abin to wannan banu amr wanda Allah subhanahu wataala ya kai shi ina fata Allah ya kai mu baki daya shine idan mutum ya je zai ga cewa yanzu wajen ya hade amma da nesa ne ba cikin Madina bane wajen Madina ne an fahimta wajen Madina to nan banu Amr ibn Auf din anan suke ko bayan sauka a gidan Kulthum ibn al-Hadim wanda aka sani ko kuma Sa'ad ibn Khaisama yana daga cikin Sa'ad guda hudu wanda muka kirga a cikin Nuqaba kun manta yanda na kirga muku shi yasa a lokacin da aka yi bai'atul aqaba thaniya akwai waɗansu mutum 12 da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba sai yanku akwai yanda za ka yi ka haddace su akwai wannan Sa'ad ibn Khaisama din a ciki ko Sa'ad ibn waɗannan Sa'ad din sai As'ad na ce yanku As'ad shi kaɗai ne kawai ya bambanta amma shi ma Sa'ad ne kawai bambancin sai yana da alifun da ragowar Sa'ad suka zama hudu ka haddace hudu kenan Sa'ad ibn Ubada Sa'ad ibn Mu'az Sa'ad ibn Khaisama As'ad ibn Zurara kuma na ce haka ake dan haddacewa din dan hadda a yi wani lokaci kokari kake ya za ka yi ka daidaita wannan a cikin kwakwalwarka yadda za ka rinka tunawa cewa aka ce banda ka mai alif kuma aka ce muku su ma ga sunan adadinsu Usayd ibn Khudayr waɗannan da ba'un ma aka ce muku ga adadinsu masu rafi su ma har guda biyu amman da zai a ƙara koma aka sake wakilan ka tuna yanayin yadda na faɗa za ka tuna yanayin za ka haddace waɗannan su ne wato masoyanka wanda kai ma kake son su hatta nazala falamma atal madina inda yazo madina atala ratal yamini yanko ya shiga madina sai yayi dama sallallahu alaihi wa sallam inda kuna kallon abin ko yawa dama nan kenan dama ina muka ce kenan a madina gabas ko sai yayi gabas ne mun kun ya shiga madina sai yayi gabas sallallahu alaihi wa sallam ya shigo nan ce madinar mu yanzu da dukkan can da zamu kai sai yayi dama sai shigo hatta nazala bi quba sai sauka a quba yanzu quba idan ka je madina quba ina take din madina kudancin madina take ko arewacin madina ko na'am a ina take a madina quba ina take a madina gabashin madina da an riga na fada kaga an girgije ko tunda yayi yo gabar ko muka je sauka a quba saboda haka duk wanda ya tambaye ka ina quba take a madina sai ka je quba a gabashin madina take yawwa shine yanda ake riki abubuwa to a gabashin Madina saboda haka sai ya sauka a gidan Kulthum ibn Hadim wa nazala ala Kulthum ibn al-Hadim sai sauka ko dai a gidan Kulthum ibn al-Hadim aw ala Sa'd ibn Khaisama, ko ya sauka a gidan Sa'd ibn Khaisama. Sa'd ibn Khaisama din nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi, yawanci wadanda suka yi hijira muka ce wadanda ba su da aure gwagwari yawanci a gidansu suka rinka sauka, ko bayan mun maganar As'ad ibn Zurara, bayan mun maganar raguwar wadancan a lokacin da aka fara yin hijira, ana yin hijira ana zuwa a gidajensu. Fa qama fi bani Amr, sai zauna a wannan gidan, wato kabilar ta Banu Amr ibn Auf. Kai ka ce misali gidajen wato kamar yanda rigage suke, kun san yanda tsarin rigage suke, ko riga za ku ga ɗan gidaje wasu 10, 20, 30, 40 ba, sannan sai kuma ka tafi nan wannan gidan suwa ne, wannan gidan suwa ne, saboda idan ka ɗan yawa to kuma dole kai ma da iyalin ka tafi, sai ka kafa, sai ka kuma su ma sun faɗaɗa a cikin iyalin naka, sai a samu wani ma shi ma sai a yi ta faɗaɗa, ana ta faɗaɗa, daga nan sai gari ya tashi. To a nan sai sauka a nan gidan wato wannan kabilar ta Banu Amr ibn Auf ɗin. Fa qama fi bani Amr ibn Auf 14 layla, sai kwana 14. Mutanen Madina suna jiran sa, shi kuma yana nan, sai dai kwana 14. Mun ji ce to amma inda ake ta abun nan ne, ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba, daga ɗaya daga cikin sahabbansa wanda suka taho daga can ɓangaren Najd, ɓangaren Riyad kenan yanzu, suka zo yanzu ka taho ta kai kiya kana son ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an yi gumi, an yi budu-budu, an sha wahala, an gaji, in ka zo yara kai kuma an ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana can masallaci, kana ajiye kayanka a waje, ne za ka yi? A guje za ka taho, abinda kake shauki ka gani kenan. A guje suka yi rididdidi suka zo wajen manzon Allah suka zo, shi kuma sai ya sauka ya tafi ya yi wanka ya canza kaya ya kawo sabbin kayan, sannan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah ya ce kai ne wani Ahmad bin Qais, ya ce ya Rasulullahi azadaka, ya ce kana da waɗansu halaye guda biyu wanda Allah yake son ka saboda waɗannan halayen. Sai ya ce ya Rasulullahi, wannan halayen ni ne iktasabtu ha, manufa wato gogayya da wani abun nan na rayuwa na koya, ko kuma Allah ne ya ba? Sai ya ce Allah ne ya baka? Sai ya ce na gode wa Allah da ya bani abin da ya so ni saboda wannan. Sai ya ce mar alhilm wal anat, yana da haƙuri. Nan Balarabe ya ce maka hilmu ba saburu ba ne, saburu juriya, alhilmu haƙuri. Haƙuri shi ne wanda za ka iya zuwa wanda bai kai ya kawo ba, kamar ilmu ma'an ibn Za'ida, wanda waɗanda suka ce barka tunzura ma'an ibn Za'ida, zan ba ku misalin ilm ɗin ne, ana magana ilm. Muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana da irin wannan, shi ma ana siffanta shi da ilm, wato na ƙarshe irin wannan haƙurin. Ma'an ibn Za'ida yana sarki, ya zo wani aka ce muna son yau sai ka sa shi ya tunzura, yana fada yana zaune, wannan aka je aka sa shi ya fiye abin nan, san yanda ake feɗe dabba ka bayan ta ɗin da jini da ƙudajen da waye, sai ya sa a jikinsa, ƙudana abin sauyu, sai ya shigo fadarsa, sai ya zo ya zauna, sai ya ce ana, ya ce ni la usallim ala ma'anin bi taslimil amiri, ba zan yi gaisuwar wani basarake ba, ko wani abin nan wani mai muƙami. Sai ya ce assalamu sunna, shi kuma sai ya gaya masa, ya ce sallama dai ka ce assalamu alaikum, ai sunna ce ta manzon Allah, in ka yi sai mu ansa, an ba kai ba kuma sai mu. Sai ya ce a tazkuru, sai fara ya ce kana tuna lokacin da kake kaza, ya faɗa mana abubuwan da babu shi, lokacin da kake tsintar abu a bola, yanda kake kaza, yanda kake, yake din na tuna, waye bai manta irin wannan abin da ya shiga, yayi mar. Sai ya ce wato zan tafi. Sunansa Ma'an ibn Za'ida, Za'ida kun ga ƙari kenan. Ya ce laqad azamtu yabna naqisatin, ya ɗan tauyayya, zan yi fara shirya zan tafi. Fajid li bi malin, ku ɗan bani wani kuɗi mana. Sai ce kuwa shi dirhami 1000, ba dai a haka ne 100,000 yanzu. Sai ce wannan ɗan abu kai ka ce a matsiyata da waye, ni ba haka ne ba, to ba, ya ce ku ƙara mar 1000. Sai ya fashe da kuka, saboda sa shi aka yi ya fashe da kuka, ya ce la'amuru kamar raziyatu faqdu malin wala malun yadhi'u wala ba'iru walakin ar-raziyatu faqdu hurrin yamutu bi mautihi khalqun kathiru. Ya ce irin ka ne, in an rasa shi kenan al'umma ta. yake ce su me jaka kai wannan abubuwan duk da kai yace Allah ya sani akai shi yasa yake cewa ilmu ma'ani yace ka rawanto kana da irin to shi wannan wannan sabon sai zaman ce yana da irin wannan sifar yana da wannan wal anat da kuma taka tsantsan bi a hankali shi yasa da aka yi rududududu aka tawo shi sai ya tafi saboda yana son ya zo wajen manzon Allah cikin cikar ladabi da ka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum jikinsa ba kyau yana wayari yana waɗannan abubuwa ba kyan kama din shi sai ya ga bai dace ba sai ga bane ba hankali sai ya zo wajen to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana 14 nan da yayi tafiyar su da suka yi daga Makka kaga ya huta ba za a zo a kewaye shi ana neman abubuwa ya zamanto manzon Allah ya gaji ba kwana 14 yana can sai da ya zamanto kuma mutane da su az zamanto ba su shirya ba sai zamanto ka ba su dama kowa ya shirya tsab dan tarban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai an shigo ba ya zo kawai ka fita daga gida ba komai a gidan baka ba wani shiri ba wani tanadi an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi kwana 14 a wannan to bayan ya kwana 14 sai ya taho wato nan Amr ibn Auf ya taho kenan dai ranar juma'a sai ya zamanto sai wasu ta masjid Quba sai ya zamanto sai ya samar da masjid Quba wannan masallacin Quba din wanda idan kai alwala daga gidanka kaje kai raka'a biyu da rubuta maka ladan hajji da umra cikakku a Madina kai alwala kawai ka fita ka tanka je ka dawo in kana dan Madina ne kai kullun kawai daga gidanka da kila kusa kawai ka je kai ta yi ya la'i ka kamo shi wannan falala ce da Allah ya kan ba wanda ya so akwai abubuwa da yawa a rayuwa ba ci ake kamar yadda misali ake hada mana yanzu a ce komai sai mun zama daidai ba gaskiya bane ba mu iya zama daidai ba wani an haife shi mahaifinsa ya rasu tun yana karami wani mahaifiyarsa ta rasu wani ko sun rabu da haka muka taso sai a ce kuma dole sai mun zama daidai wani Allah ya baka kwakwalwa kana fahimta wani kana fahimtar abin da ya danganci lissafi da waɗannan wani kuma baka fahimta sai a ce kuma dole sai kun zama daidai ba haka al'amura suke ba Allah subhanahu wataala yakan ba wanda ya so idan ka gode masa kai tunanin ina ma ka samu abu kaza kai ma da kai kaza sai a baka wannan ladan amma ka zauna kana ta jin haushin cewa kai me yasa a baka ba sai ka rasa ladan kuma ba za ka samu wancan din ba kuma ya za ka yi mu yan Afirka ne ko baƙaƙe ne sai mun ce dole kuma sai mun zama farare gashin ma ci kurkuɗe yake sai mun ce gashin sai sun zamanto haka waɗansu gashin su har jan ƙasa suke a ƙasa sai mun ce dole mu ma sai abin nan saboda me za a yi mana wannan bambanci kai ba privilege ne Allah subhanahu wataala ya ga dama zai maka kawai sai maka bai ga dama ba sai ka gode wa Allah da abin da ya baka din huwa awwal masjidin usisa ba'da an-nubuwa farkon masallaci kenan da aka samar bayan annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji yake cewa masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi tun farko ranar farko da aka yi wannan shine masallacin da aka fara samarwa akan taqwa kuma shi ya kamata ka zauna a ciki da mun karanta nan falamma kana yawmul jumaa nan ne yanzu inda zamu tashi karatu ko yayin da juma'a ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan rakiba sai kuma ya haura ko taguwarsa sallallahu alaihi wasallam sai ya fara tafiya yana cikin tafiya fa adrakatul jumaa sai sallar juma'a ta riske shi fi bani salim ibn auf wancan sunansa Amr ibn Auf wannan kuma ba Salim ibn Auf ƴaƴan babbanni ne sai zaman jo ya zo tafiya kenan ba su da nisa kamar yadda nake jan ku irin zaman rigage ya fara tafiya kenan zai shiga Madina sai juma'a ta zo a wannan daidai nan wajen su wadancan Amr ibn Auf din nan za su rinka alfahari cewa mu ne dai manzo Allah ya zauna a gidan mu ba daidai muke da kowa ko ba daidai suke da su ban dai manzon Allah ya zauna a gidanku ai ba bai zauna a gidanmu ba ai ba daidai muke ba to sai manzon Allah ya tsaya su ma ya girmama su da juma'ar ta zo sai yake cewa fa jama'a bihim sai sallar juma'a anan fil masjid alladhi fi batn alwadi anan masallaci ne yanzu masallacin ana kiransa masjid aljum'a kamar na nuna shi ko wancan karo ana nuna shi yawa masjid aljum'a yana nan har yanzu yana nan ba cikin wajen ziyara
amma abin da yasa wani lokaci idan ka je Madina kake buƙatar ka ga wannan sai ka ga nisan kaga cewa eh nan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila Allah zai iya sawa sawunka da sawun sai da ce ki zaman to ka zo ko inda ya dora goshinsa ne nan Allahu alam baka sani ba irin yanda dai wannan kauna da shauki da soyayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din da zai shiga cikin zuciyarka ga cewa yau manzon Allah ya taɓa zuwa nan wajen to irin wannan sai mutum ya zaman to je masjidil juma'a ya zaman to ya sani sai wannan ya zauna a kwakwalwarsa a cikin tarihi idan ya zaman to zai bayar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil masjidil ladhi fi batnil wadi wannan masallacin da yake tsakanin wadi wadi shine waje da yake cikin kwari zaka ji summa rakiba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hauta guwarsa idi fa akhadhu bi khitami rahilati sai suka rike akalar taguwarsa sallallahu alaihi wasallam yaquluna suna cewa halumma ila alquwa ya rasulullahi zauna a cikin mu nan akwai jarumai majiya karbi wal man'a inda zasu mutu zasu kare ka sallallahu alaihi wasallam wasila akwai makamai an tanada saboda baka yi yaki ko kana da karfi na jiki baka da makamai ai ya zaman to kuma babu suna cewa duk waɗannan akwai ga ƙarfi ga kuma zuciyar yi din ga kuma makamai fa yaqulu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya ce musu khallu sabilaha kubarta ku kyale mata ku buda mata hanya wage nan taguwar ta ko fa innaha ma'mura wannan da kuke gani umartar ta akai Allah ne ya gaya mata inda ta tsaya shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai iya inda ta tsaya sannan yana kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya shigo Madina mun ce yayyo gabas da yazo zai shiga Madina ba wai shiga yayi a miƙe a haka ba ko gani da zai tafi zai zaman tura gabas sai yayi yamma kenan sai da yake waya kewaya yayi can bangaren kamar zai tafi kudu amma kuma ta bangaren kudu amma kuma yana yin yamma yawa to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo kamar wancan karan na jin bayyana yanayin yanda ya shigo sai ya shigo wannan kuma yana da amfani saboda ko ina ya je istirish can Amr ibn Auf ne nan kuma Salim ne kun zama na Salim go kubuta Salim alim babu abin da zai same ka ya rasulullahi ka shigo wannan wajen Salim alim haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo baka fahimci waɗannan abubuwan sunayen ba sai in ka karanta kitabu tafsirur ru'ya ka duba cikin sayyid muslim ko waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yana da amfani ko kuma idan misali ka zo muka zo Hudaybiya za ka ga cewa idan wani da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai amfani ya ce to kaza ya faru kenan da Sa'id ibn Amr yazo yake cewa sahalallahu amrakum an fahimta to da haka waɗannan sunayen sai ya zamanto duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake waya sai ya shigo Madina ba ta haka ba wani fa a miƙe ya shigo yayi kudu kai yamma sai da yi kamar kudu sannan kuma sai ya dawo ya shigo cikin Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kowa sai ya rike taguwarsa saboda sun fi so a ce manzon Allah yana cikin su sai ya ce khallu sabilaha ku bar mata hanya wani ba ku buda mata hanya fa innaha ma'mura umartat ta akai yace falamma nazara ko falam tazal naqatuhu ko sa'iratan wato taguwarsa bata gushe ba tana tafiya la yamurru bidarin babu wani gida in aka ce dar ba ana nufin wai gida ba a'a wato taran kabilar wannan kamar banu Amr ibn Auf nan da muka bada akwai banu Abdul Ashhal akwai banu Abdul Dar akwai banu Abdul Najjar waɗannan banu din to ana kiran su dar an gani manufa gidansu kenan wato inda cincirin da su suke suka zama to nan ne gidansu saboda asali daga gida ɗaya ne sai gidajen sai su yi ta yaduwa to sai a ce gidan wani an fahimta to ba wai ana nufin gida ɗaya ba la yamurru bidarin min duril ansari daga wannan tarin gidajen na mutanen Madina illa rahibu ilaihi fin nuzuli alaihim sai sun kwadaita mar ya sauka a wajensu sai sun yi kokarin su bayyana mar abubuwan da suke da shi wanda ya kamata ya sauka a wajensu fa yaqulu shi kuma sai ya ci gaba da ce musu da'uha ku kyale ta fa innaha ma'mura wannan taguwar da kuke gani umarta ta akai fasarat sai dai ta tafiya sai ta tafiya hatta wasalat ila mawdi masjidihi har sai da ta isa zuwa inda yanzu aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-yawm yau kenan fa barakat sai ta zauna sai ta zauna kaga yan samu je kenan ko walan yanzil amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai sauko ba bai sauka ba kaga kenan da magana ke sun mana hajja na habat sai kuma ta miƙe wasarat kalilan sai ta dan yi gaba kaɗan wani ba ta bar nan wajen ke sun mara ja'a sai kuma ta dawo sai ta zauna wa barakat fi mawdi'i al-awwal sai ta zauna a wannan wajen nata na farko da ta zauna fa nazala anha sai ya sauka daga kanta sallallahu alaihi wasallam waje ya zo ke wadhalika fi bani najjar wannan inda ta sauka din wata kabila ce ana wanfa gidan su waye gidan su bani najjar bani najjar kuma a nan ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa ta zo dan ziyartar ƴan uwan shi mijinta su ƴan uwan babarsa ne bani akhwalihi wani ba dangin babar kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine wa mun fada fa a farko fa Abdul Muttalib ba Madina ya taso ba a kun manta to sai na fada kenan sai na bada labarin Hashim ya zo zai tafi zuwa kasar Sham zai tafi kasar Sham to kun san tafiya ake yi sannan da ko baka tafi da iyalanka ba saboda yan fashi waɗansu abubuwan ba su zo ba sai zo Madina sai zo Banu Najjar sai ya yi aure Salma sai ya aure ta da ya aure ta ya tafi Sham ya dawo sai ya zance Makka dawar da bai ba kenan sai ya rasu idan kuma tana da ciki na Abdulmuttalib na jikin Abdulmuttalib ta haife shi yaro ya girma har ya fara wayo su can ba su san shi ba saboda ai ba san ka yi aure ba kuma da fatakin mu haka suke yi har wani lokaci mai tsawo waɗanda suke tafiya fatauci za ka ga idan suka tafi saboda ba su yi lalata ba saboda haka sai su yi aure idan suka yi aure sai wani lokaci zai ga cewa ƴaƴan an dawo da su gida waɗansu kuma sai su bibiya su gani amma su koma inda suke amma an san wane yana da ƴaƴa akwai manya-manyan malamai a nan garin ina gidan su san ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a garin nan da zan iya tunawa malam Tijjani ya mota yana da ƴan uwa waɗanda ina jin suna Sierra Leone dan lokacin mabansa da ya fita daga gida aka neme shi aka rasa a can ya yabo abin nan sai ga ƴan uwansa shi yayi aure a can ya haihu yayi waye su kuma suna zuwa su ziyarce su saboda fatake ne neman kuɗi ne kogon ka zauna kawai kana ta kallon mutane kana cewa wane ya canza kaza kai ai duk wataƙila shi ma ya shiga wannan harkar satan ko kuma wataƙila ko kidnapping ne tunda kidnapping ne da ake yi ko abin nan sai ya tafi ya je nemo kuɗin yana ta turowa da zummar cewa in Allah ya buɗa sosai ɗin za a dawo gaba ɗaya wanda zuciyar a lokacin to haka Abdulmuttalib Hashim sai zamanto sai bar Abdulmuttalib wani lokaci Almuttalib ɗin mun je da masu su huɗu ne ko yawwa akwai Naufal akwai Hashim akwai Almuttalib akwai Abdusham anya za ku rinka rike waɗannan sunayen koren shi ba ya kamata ba a rinka rikiya ba ya kamata mu rinka rikiya wannan kuma shi ya janyo kun san yanzu aka takura da yawa daga cikin ma aka ce ki kirga zuwa kakanka na biyar ko kuma dan wannan dan uwanka ne ce wannan dan uwana ne yaya kuka haɗu da shi wallahi ai kawai da je sani ne ba mai biya mu ta gaya mai yar ba ma iya rikiya ga inda kuka haɗu da shi ga wataƙila waɗannan ƴan wazazar ne suka haɗu ga shi nan inda aka yi kaza aka haɗu ba ma iya rikiya kuma baka rike wannan ba za ka rike karatu ma ba zai roƙu ba duk hadda da kake gani gwargwadon hadda da kake yi gwargwadon buɗewar ƙwaƙwalwarka da za ta iya haddace abubuwan amma gwargwadon yadda za ka ɗan takura kawai ka ce wanda za ka ci jarrabawa ne to iya ƙwaƙwalwar iya nan za ta tsaya a takure ba za ta zamanto tana bubuwa tana zamantowa kamar balambalan ba. Waɗannan guda hudun su ne ‘yan uwan Hashim, Al-Muttalib ɗan uwan Hashim ne, ya tafi masu kawai sai ga Shaibatul Hamd. Sai ce wannan jininmu ne, wannan jininmu ne, tambaya ya ce ai kaza kaza ka ji kaza da kaza. Sai ya ce ai ko ɗaukar zan yi mai da shi cikin danginsa, saboda a nan ne zai gaji mulkin mahaifinsa. Saboda Hashim shi ne shugaban kusan Makka a wannan lokacin, dan koma dan ya zamanto ya rike wannan abu. Sai ya ɗauke shi sai ya mai da shi, ya kai shi yana ƙarami yana bayansa akan raƙumi. Aka ce la kun ga Abdulmuttalib ya zo da wani bawa, Al-Muttalib ya samu wani bawa, kun ga wani ɗan bawa da aka za. Sai aka ce mar Abdu bawan Al-Muttalib, shi ne Abdulmuttalib ɗin, bawan Muttalib, kun ga wannan ba. Sai kuma sunansa ya bi shi, amma sunansa Shaibatul Hamd, sunansa Shaibatul Hamd, amma sai sunan Abdulmuttalib bawan Muttalib ɗin, wanda shi kuma ɗan uwan babansa ne, sai ya bi shi. Waɗannan su ne Banu Najjar. Yanzu an gane yadda alaƙar Banu Najjar ɗin ta haɗu, kun gane yadda suka haɗu da Banu Najjar ɗin, kakannin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya san su ba bai san su ba, saboda an zo ziyara da shi lokacin mahaifiyarsa ta rasu Al-Abwa. Al-Abwa lokacin da ta je ziyarar dangin kakansa na ɓangaren uwa, ita ce Salma, sai zamanto tana komawa sai ta rasu. Kai wani ni kadai yake magana ne, ina rikirkita abubuwa. Kai ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ya kamata mu rike ko ya kamata mu rike mu ba za a rika yawan maimaita din, saboda wataƙila ana ta maimaita ana ta maimaita, insha Allah sai mu rike, insha Allah wata gaba ta zo sai mu sake maimaita, sai mu sake maimaita, mu sake maimaita. Kai kuma in ka tashi sai ka je ka samu ɗanka, sai ka je ka ba shi labari wannan Abdulmuttalib fa ba bawa bane fa, ba dan kuma Muttalib din bane. Yawwa sai ka dan bada labarin, idan yar ka ko danka dan kankan ya rike, sai ayi maran nan abba ya gaya mana ko baba ya gaya mana kaza da kaza da kaza. Kagan kai baka so ka manta ba, shi babaran da kake mana wannan Abdulmuttalib din ma ya sunansa, ka kai mara kai kokarin ka manta ba, wanda kanka ka san cin jarrabawa ya zama tai baka zero jarrabawa. Yawwa to waɗannan su ne Banu Najjar, dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam, danginsa na wajen kakansa Hashim, kakansa Hashim. Saboda haka manzon Allah sai ya farin ciki, ba dan komai ba, kaga zaka zo cikin ƴan uwanka, ba dai kai ka zaba ba, Allah ne ya zaba maka, sai kuma Allah sai ya sauke ka a cikin su. Su ma burinsu kenan, suna fatan sai wannan ɗanmu ne ya dawo gida. Alhamdulillahi ba gidan waɗansu ya sauka ba, a gidansu ya sauka. Saboda haka manzo Allah sai ya sauka a gidansu, sai ya sauka a gidansu sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa malam yace maka akhwaluhu, danginsa na ɓangaren uwa daga wajen kakansa Hashim, abin da Abdulmuttalib shi ne akhwal. Akhwal dangin danginka kenan na ɓangaren uwa sallallahu alaihi wa sallam. Wa kana min tawfiqillahi laha, wannan kuma yana daga cikin wato datarwar da Allah ya yi wannan taguwar. Fa innahu ahabba an yanzila ala akhwali, domin shi ma manzo Allah yana so a ransa Allah ya sa dai a cikin dangin nan na mahaifiyata zan je sauka. Yana son haka a cikin zuciyarsa, amma ba zai yi ba, tunda me ya san taguwar nan an umarce ta, ya bari ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala duk daga abin da yake so. Ya san kuma an Allah ya zamanto ba wannan yake so ba, to na Allah zai bi dan ya fi soyuwa a gare shi fiye da wanda shi yake so a cikin zuciyarsa. Yukrimuhum, domin ya girmama shi, ya girmama su. Faja'ala an-nasu yukallimunahu fi an-nuzuli alayhim, to nan ya taguwar ta sauka nan ne wajen masaukin. To kuma nan kun san gidan kuma ai kowa da gida, gida gida ne a ciki ko a cikin wannan cincirin da wannan. Ya Rasulullahi gidana, ya Rasulullahi gidana, ya Rasulullahi gidana. Kaga idan kana da hikima a cikin irin wannan dabarar, ana ta gidana 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 gidana, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wai ga sai gabe ga kayan sawa, kayansa da yake kan taguwar an sauke bai gani ba, yace ina kayana tuna Abu Ayyub al-Ansari ya dauka ya kai gidansa ya ajje sai ji da'ayar rajulu ma'ar hali mutum ai inda kayansa suke anan zai sauka kai ga zauna kana ta rigima kuna ta rigima kuna ta cewa ina kai raji ko tuniya ma ya kai shi gida ka ba ya tsaya ku je ku ta abinda za ku yi din Abu Ayyub al-Ansari tuni ya dauka radiyallahu ta'ala anhu ya dauka ya kai gida ya ajje ai da nauyi ka lokaci a fito da shi gidan wani ran sai ya zamanto shi ya riga ya gama aikinsa ana ba da labarin cewa lokacin Juha yana wanka a teku abin nan wasan idan mutum ya shiga ruwa ya kasan ga ruwa nan gaban ruwa zai ajiye kayansa to shi sai ya zamanto nan yake kallo sai ya ce ya ake haka ya ce ai mutum yana yin iyo ne a inda kayan yana hango inda kayansa suke saboda wani ya zo ya ɗebe bai zo ya tafi kaga an bar shi kenan bayan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka gidan Abu Ayyub al-Ansari wa badara Abu Ayyub sai ya zamanto Abu Ayyub Khalid ibn Zaid sunansa kenan Abu Ayyub yawanci mun fi sanin sa da Abu Ayyub al-Ansari ko sunansa Khalid ibn Zaid ila rahlihi wato kayan da suke kan taguwar na manzon Allah kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa dakhalahu sai ya dauke fa dakhalahu baitahu sai ya ɗebe sai ya kai gidansa waja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ji shi wannan ya ce ni ya rasulullahi sai ya ce almar'u ma'a rahli ai mutum yana sauka ne inda kayansa suke yana sauka ne inda kayansa suke waja'a as'ad ibn zurara andina as'ad ibn zurara go as'ad ibn zurara tun farkon haɗuwa da shi ake mutum shida din nan na farko suka gamu da manzon Allah suka dawo aka da wanda suka yi bai'atul aqaba na farko as'ad ibn zurara na nan bai'atul aqaba na biyu as'ad ibn zurara yana nan kuma shine mafi kankantar su kun san shine wanda aka zo zai mika wanda aka zo mika hannu wanda ya rike hannunsa abul haifam ibn tayhan yake cewa kun sani kade hannunsu wanda wannan suke cewa shine mai fara yin mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijransa wanda shine mafi kankanta a cikin su wanda ba shine wato za mu iya cewa mai karancin shekaru radiyallahu ta'ala anhu as'ad ibn zurara shi kuma sai ya lallabo ya lallabo fa akhadha bi khitami naqati sai ya kama akalar taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana da indahu sai kai wajensa ya ajje kaga dai motar mutum tana wajenka in zai fita zai tafi wani waje sai ya nemo ka kuma shi ne karami a lokacin a cikin su manta shi kuka yi shine wanda Mus'ab ibn Umair ya sauka a gidansa wanda har ya zo suka lade a wani waje sun zo kenan sai zamanto Sa'd ibn Ubada lokacin suna zaune da Sa'd ibn Mu'adh da Usayd ibn Khubayr sai ke cewa to wannan dan yar uwar taka saboda shi ba khazraji ne gashi nan ya zo kaga yana lalata mana yara ka je kai mar magana an ko ba kai mar magana ba wallahi mu za mu dau mataki akan sa ba ka mu san abin da zan wanda Mus'ab ibn Umair a gidansa ya sauka saboda kusan sa'ansa ne sakonni ne a nan gidansa ya sauka kuma shine ta waɗannan abubuwan a yada nan a jenan radiyallahu ta'ala anhu kuma daga nan zaka ga cewa ba ka ji shi ba saboda ya bar duniya da wuri ya bar duniya da wuri shi yasa yawanci ba mu san shi sosai ba amma wannan aikin ne yayi mar tunda ladan da zai samu duk waɗansu abubuwa da aka zo Madina shi su suka fara kawo musulunci wannan As'ad ibn Zurara to As'ad ibn Zurara shine yayi waɗannan abubuwan fa kana da indahu sai ya zamanto wannan taguwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana wajensa to daga nan wannan ya kawo Qais ibn Furma wanda magana sai ya kawo magana Hassan ibn Thabit wannan waken nasa wanda bana karanta sannan sai ya je Qala ibn Abbas Ibn Abbas Allah ya kare da gari shi ce kare Nabi sallallahu alaihi wasallama bi Makkata ya kasance a Makka fa umira bil hijra fi aka umarce shi da hijra wa anzala Allahu alaihi sai ubangiji subhanahu wataala ya saukar mar da wannan ayar wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira ya Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya ka fitar da ni daga mafita ta gaskiya Makka kenan shiga gaskiya Madina kenan
sannan kuma ka sanya min ka bani daga gare ka sultan sultan man ba kariya iko wanda zai zamanto zai kare ni wanda zai taimake ni nasiran wanda zai zamanto ya taimaka min annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya'lamu alla taqata lahu bi hadha al-amr shi yasa ya nemi sultanan nasira ya san ba shi da ikon da shi da iya isar da wannan abu saboda dacin da aka aiko shi shi kada ya boye yake a makka amma ya san in ubangiji ya ce maka tashi kai abu tashi kai wannan abu idan baka ji tsoro ba zai taimaka maka idan kana nan anya Allah zai iya taimaka min ko a wannan abun sai ya kyale to amma manzon Allah yana da yakinin cewa zai taimake shi yasa ya roki Allah Allah ka bani sultan kun faɗa a lokacin a wancan satin da ya gabata yasa annabi Lut alaihi salam yake kuka law anna li bikum quwwa ina ma a ce ina da wani ƙarfi aw awi ila ruknin shadid ko kuma zan iya jingina da waɗansu masu ƙarfi waɗanda rukun wato ginshiƙai masu ƙarfi wanda za su bani kariya to shi zaman Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi sultanan nasira din waɗannan su ne mutanen Madina su ne mutanen Madina da Allah ya bashi su domin ya zamanto su ne za su tsaya zamanto su ba da wannan kariyar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malai yake cewa ya san ba shi da ikon da zai iya yin wannan abu illa bi sultan sai da iko sai da ƙarfi na shugabanci fa sa'ala Allah sultanan sai roki Allah subhanahu wataala ya bashi iko wanda zai zamanto wato ginshiki nasiran wanda zai taimaka fa ta'ahu Allah fa ta'ahu sai bashi qala al-bara al-bara ibn azib yake cewa awwalu man qadima alaina farkon wanda ya fara zuwan mana muna madina shine mus'ab ibn umair mus'ab ibn umair kuma mun ce lokacin saurayi ne ko saurayi ne kuma mun faɗi dalilin da yasa me yasa aka nemi yaro a wannan lokacin mai karancin shekaru ba ne babba ba shi ma manta dalilin da yasa amma da go yanda za mu fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sa abu ne daidai kaga a wannan lokacin Mus'ab ibn Umair ai bai kai sayyidina Umar ilimin addini ba ko bai kai shi karfi da jajircewar zuciya ba tunda ba ya cikin mayaka muka ta wajen Mus'ab ibn Umair a cikin manya-manyan mayaka wanda da ya rike tuta a lokacin Uhud lokacin wanda aka kashe shi a ciki kuma ga sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, waɗannan manya-manyan sahabban wanda sun daɗe da manzon Allah tun farko, Allah bai turo su ba. Saboda waɗanda za su tarbe shi a nan sa'anninsa ne, na faɗa wancan karan. As'ad ibn Zurara shekarunsa ‘yan kaɗan ne kamar Mus'ab ibn Umair, shekara goma sha ne, ba su kai 20 ma, ‘yan sha ne. Saboda kai in ka zo kai ɗan shekara 30-40. Oga shi zauna a cikin yara ƙanana haka dole kuma in da gashin zai shigo sai a nutsu to kuma ba haka ake so ba so ake a zauna zaman da cewa za a sake ka gane amma inda ya zamanto wanda ya fi ku shekaru zai zo ko wanda ya fi ku matsayi zai zo ko wanda ya fi ku kaza zai zo in za ku yi mu'amala za ku canza yanayin mu'amalar na ɗaya ke na biyu na faɗi dalilin da yasa aka faɗi Mus'ab ibn Umair kun san cewa ya haɗu da rayuwa kala biyu rayuwar farko shine saurayin da amadi a makka babu kamarsa a wajen jiyar da shi daɗi babu wani saurayi da ya ji daɗi kamarsa babu idan ya wuce ta nan ƙanshi da za ka rinka ji saboda yanda mahaifiyarsa take wato take shagwaba shi bari mu amfani da wannan kalmar rata da zamantowa daidai kun san cewa da ake faɗa a cikin idan karan tarihinsa idan ka zuba ruwa a jikinsa baya zama ko gane abin da ake nufi ba ka gani ina idan mutum ya zamanto ya sha wahala a rayuwa ba mai ko sosai a jikin in ka zuba ruwa ya zai ɗan yi ƙoƙari ya ɗan shiga cikin saboda amma idan ya zamanto akwai jin kana sawa ruwan ma mai ko ne zai hana shi sai dai kawai ya zube sai ya baje haka yake a Madina aya makka lokacin yana makka wanda haka dan gata ne
ba wai kowane abinci yake ci ba, abincin da ake cin kare karan dare ne, abinci ne na musamman wanda ba wani dan Makka da yake ci. Wanda bai da sana da kudi kuma tana son sa. Kwatsam sai musulunta. Sai dai fushi. Yaji wallahi ko ka bar wannan addinin ko wanda ne maka, yaji wallahi sai dai shi daina. To ka san wanda ya zamanto yana kololuwar jin dadi, ya zamanto an janye wannan jin dadin. Sai da fatarsa ta yamushe canza gaba daya, ya zamanto ba shi ba. To me sa ka tura shi a wannan yanayin? Saboda ya san yanayin da, yanzu misali kai da ni da waye in ya zamanto ba masu kuɗi ne, baka san yanda ake magana da masu kuɗi da saraki ba. An bayyanta? Sai ya zamanto ka rayu a can wancan gidan, sannan kuma ka rayu da waɗanda ba su da komai. Saboda haka za ka iya zama da waɗanda ba su da komai. Sannan kuma ka san yanayin yadda ake magana da waɗancan manyan, saboda ka taso a cikinsu. Saboda kuɗinsu a cikin manya-manyan mutanen Makka yake zama, irin su Abu Jahl, irin waɗannan manyan, yana da damar da zai shiga, saboda ɗan masu fadaya ji ne. Amma kai baka zauna a cikinsu ba, baka san ma yadda ake magana, baka san kalmar da ake amfani da ita ba. Shi yasa Sa'ad ibn Mu'adh yana zuwa, Sa'ad ibn Ubadah yana zuwa, Usayd ibn Khudayr yana zuwa, kowanne da ya yi mar magana sai ya ce ya yi kwarai. Saboda ya san yanayin yadda ya kamata ya yi musu magana. Da an kawo wani ba shi ba, bai san yanayin yadda zai tunkare su ba, kuma bai san yanayin yadda zai zauna da waɗannan misali sa'anninsa ba, ya girme su, haka ba zai zamanto ya. Saboda haka zaɓen sai ya zamanto a kansa bayan karatun Alƙur'aninsa. Saboda ai ba shi ba ne ya fi kowa karatun Alƙur'ani a wannan lokacin. Dalilai da yawa da ya sa aka ɗau musa bin Umar, shi ya sa bara yake cewa shi ne farkon wanda muka fara gani. Ga shi nan ya zo sai ya zamanto shi ne ya fara zuwa, kamar yadda bara ibn yake faɗa, ya ce shi ne farkon wanda ya fara zuwa mana, ko musa bin Umar wa ibn ummi maktum, Abdullahi ibn ummi maktum, ni yau wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah, ko shi ma ya zo. Faja'ala, sai suka kasance yuqri'ana an-nas al-Qur'an, su suke karantar da mutane al-Qur'ani. Kuma ja'a Ammar ibn Yasir, Ammar ibn Yasir shi ma ya ballo ya taho, wa Bilal da Bilal, wa Sa'd, Sa'd na bi Waqqas shi ma sannan yazo. Kuma ja'a Umar ibn al-Khattab, to sannan sai jarumin ya shigo, sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, fi 20, ba shi kadai ba, saboda shi kana buƙatar in ka zo ya zo mana mutum ya mahaifiyarsa ta yi wabinsa ta yi ɓarinsa. Ya ce duk wanda zai zo kun ga zan fita, wanda zai zo kun sallah ya ce wai biyo ni. To wanda duk wanda ba zai iya ba yake neman inda zai laɓe sai biyo sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. Ya zo da mutum 20 dukkansu a haye. Thumma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to bayan nan mutane sun yi ta zuwa. Amma wannan zuwan Mus'ab ibn Umair ba yana nufin cewa ya riga Abu Umayya ba, ibn Salama, ibn Abi Salama, mijin Salama, wanda shi ne farkon wanda ya fara fitowa hijira. Amma fitowar wanda zai zamanto ya zo ne da aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ne Mus'ab ibn Umair. Amma haka ba waɗansu sun riga shi zuwa sun zuzzo. Wa ma ra'aytu an-nasa farihu bi shay'in farahum bihi, yace ban taba ganin mutane sun yi farin ciki ba a rayuwarsu a zamansu a Madina irin farin cikin da suka yi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo. Hatta ja'ala an-nisa'u was-sibyanu, har sai da ya zamanto da mata da yara ƙanana wal ima'u da bayi ya kunna ko ina kake waya, ana ta murna, ana ta shewa, ana ta farin ciki, ana cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ja'a rasulullahi, qadima rasulullahi, ja'a rasulullahi, manzon Allah ya zo, manzon Allah ya zo, manzon Allah ya zo. Ko ina ka kewaya Madina, maganar kenan, zancen kenan, farin cikin kenan. Yira shi ne kusan abinda kuke independence jiya ko ina ka bude, happy independence, happy independence, happy independence. Ba mu tsaya a nan, ba mu tashi sati ne zuwa, za mu ƙara waɗansu bayanan shigowarsa har yanayin yadda ya fara, har malam yadda zai mana bayanin yadda ya gina masallaci. Akwai tambaya ɗaya biyu mu amsa, wannan kuma mu tashi, in babu kuma
na yi ta tambaya ne kuntuna kaza sai jikinku ya sanyi ko ba ku mai za ku rike insha Allah ba ku rike insha Allah Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya mana jagora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh